demokradiya a yau. Mutunta tsarin demokradiya ko gudun abin da ya samu canje ya sa shugaba Iso na Nijar yace ba zai yi tazarce ba. Abin da zamu duba kenan cikin shirin a yau. Masara assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. A cikin shekara ɗaya da fara wa'adin mulkin sa na biyu shugaban Nijar Muhammadu Isu ya ga duniya cewa shi ba zai yi tazarce ba kamar yadda tsohon shugaban kasar Muhammadu Tanje ya so yayi kamin ɗaya babbar jam'iyyar adawa da demokradiya Afirka wato soja ƙarƙashin jagorancin Kanal Salu Jibboreshin ta a Nijar ta taka shirin na Tanje Birki. Gashin fitar da Suleiman Minbar mai hada mana.
Da yake amsa tambayar da ta shafi ɗabi'ar kuskure kundin tsarin mulki da shugabannin Afirka ke yayi a yau domin ɗorewa akan karagar mulki. Shugaban ƙasar Nijar a taron manema labaran da ya kira albarkacin cikarsa shekara guda da soma wa'adin mulkinsa na biyu ya ƙara jaddada aniyarsa ta shiɗa daga karaga domin damƙa mulki ga wanda 'yan Nijar za su zaɓa a 2021 inji shi. Abinda kakakin 'yan majalisar dokokin ƙasa na PNDS mai mulki Sa'idu Dile ya ce bai zo musu da mamaki ba.
Shi Isu Muhammadu ya san doka ta kawo shi. Dokar wannan ta tsaida cewa President de la République kowane ne aka zaɓa yana da 'yanci ya sake aza takarar shi so guda. Tak. Shi wannan kuma ya faru ga Isu Muhammadu. Kuma shi Isu Muhammadu kafin ma ya zama shugaban ƙasa kowa ya sani. A zahiri mutum ne wanda nan yayi magana bai takata.
Sai dai dan majalisar dokokin kasa na jam'iyyar MNRA hankuri ta 'yan adawa Lawali Ahmadu Mai Jirgi na ganin lokaci ne kawai zai bada damar da za a gano gaskiyar lamari.
Wanda miki yace za in ya ga igiya gudu yake. Eh sai duk yana faɗa abin da yana tada to in ba mun ga ranar ta zo in ranar ma ta zo. Yayi zabe tsabtakacce mai kyau ya ba da mulki inda yake so ko da bayan ba in ya kawo katsalan da irin abin da yayi 2016 nan in irin zayo da dama wucin da guda ne inda ita demokradiya bari yan kasa su yi zabi da kansu.
Shugaba Isu Muhammadu ya kara da cewa ba shi da wani zabi na kashin kansa game da wanda zai gaje shi bayan shudewar wa'adin mulkin sa na biyu. Sai dai wasu 'yan Nijar na ɗare-ɗare akan yiwuwar zai bullo wa 'yan siyasar kasar ta wata hanya. Kamar yadda a wasu ƙasashe 'ya'yan shugabanni ke gadon kujerar shugabancin ƙasa. To amma ɗan majalisar dokoki Sa'idu Dile na cewa baya zaton irin haka za ta iya faruwa a Nijar.
Wannan tsari kamar mutane ne masu son har yau na ce maka su yi mai zargi. Ɗan shi Isu Muhammadu yana da 'yanci ya iko ƙasarka. To amma ga yanzu tarayya ba ta da shi ɗan shi bai kai matsayin a cikin tsarin tarayya wanda za mu yi tsammanin a ce shi ne za a je ya gade shi ba.
Ga ra'ayin ɗan majalisar dokokin ƙasa Lawali Ahmadu Mai Jirgi.
Ban ga ɗan shi a mitin kitin tarayya ba kuma ni ba ɗan tarayya ba abin da ya dame ni wannan haɗin gida ne can su yi ta tsakanin su magani ƙasa.
Na tambayi Farfesa Bube na Maiwa a ganinsa me yasa shugaba Muhammadu Yusufu ya ɗauki wannan mataki saɓanin abin da aka san galibin takwarorinsa a Afirka.
Eto na ɗaya dai wato takan yiwuwa shi kanka shi ya gane cewa da tafiyar demokrasiya dole sai ana yi ana sauyawa na ɗaya kenan. Na biyu takan yiwuwa kamar ya ɗauki darasi ne ga abin da ya faru ga tsohon shugaban ƙasa jamhuriyar Nijar wato cewa Malam Tanja Mamadu da ya so yin tazarce da wannan kin ba ta je ko ina ba. Na uku ina tsammani, na uku wanda nake tsammani takan yiwuwa ya halin shi ne haka mutum ne wanda kamar baya son wuce gona da iri wato in aka bashi wa'adin abu to yaka iya aiki da abun wato dokokin ƙasa. Wannan abu uku su ne kamar na ga cewa da suna iya tura shi cewa da shi ba zai tazarcen ba.
To Farfesa Bume na Maiwa wannan kam muna iya fassara shi mu fada da shi a nahiyar Afirka ne mu ce yanzu duk irin shugabannin Afirka sun fara fahimtar tsarin demokradiya sabanin halinsu na mulkin gargajiya in suka hau bayan sun dade kuma sai su ce wani dangin su ko dan su ya gaje su.
Eh to wannan kuma na daya lalle in aka kai aka diba a nan nahiyar tamu ta Afirka wato demokradiya zuwa ga shugabanninmu waɗanda ke bisa karaga iko ba ta sabka ba sosai haka nan sai ka ga mutum ya zo ya hau iko jin daɗin iko ko kuma wata rana ya yi wani aikin asha ko kuma dai wani abu can wajen da ya kansa sai ya makalkale a iko ko kuma ya ɗauko wani ɗan uwan shi ko kuma wani dan jam'iyyar su ya dora, wato ba a takin saka kenan. Alhali inda ana son demokrasiya ta sabka sai an yi takin saka jam'iyoyi, saboda shi aka ce jam'iyoyi su yi yawa. To yanzu in muka diba nan cikin nahiyar tamu ta Afirka, akan gaskiya irin wannan magana shi da Yahuto ya yi, wato ya kamata ta zamanto darasi ga duka wani shugaban kasa na nan nahiyar mu ta Afirka, ta cewa da idan lokaci ya kai wanda mutane suka hudda mishi so ya daga daga nan wurin, to amma abin akwai wuya a yi.
To amma ga Joseph Kabila na Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo wa'adi ya yi, amma ga shi ya ki yi, ko ba haka ba?
Eh, to wannan shi in aka tsaya aka diba, wato kamar ya zo ne ba ta fannin demokrasiya ba, sun harko kar ku manta duk inda aka kai ma uban shi kashi ne azabarin nan ne ya hau iko. Ba shi kadai ba ne, akwai shugaban kasa Rwanda da ake kira Paul Kagame. Shi ma ka koda yake shi ta yana ikirarin cewa da ƴan ƙasar ne ma suke buƙatar fito, wannan kuma an san ma'aikanci duk inda yake in ya kai wannan wurin baya faɗin gaskiya, sai kuma yana faɗin ƴan ƙasa ne suke neman ya zamana. Akwai kuma waɗansu da yake kuma ana zaɓen su, amma hawa yau zaɓen nasu dai ba ingantacce ba ne, wato aka ɗauka kamar Folibiya a ƙasar Kamaru, in aka ɗauka kamar Denisa Sungesu a ƙasar Kongo, da yana Idris Deby, kuma ga wancan tsohon shugaban ƙasa na Gambia wanda shekaran jiya aka kora. Wato bugu da ƙari dai, ina ganin cewa su kankan su ya kamata su tafi nazari cewa da idan ba su gusa ba da girma da arziki, to irin yadda ya faru da yaya jama'a takan iya faruwa ga kowane.
Kana zamani haka na iya faruwa a Zimbabwe duk da shekaru kusan 30 ko sama da 30 ƴan ƙasa ba su san ma wani shugaba ba banda Robert Mugabe?
Eh, to wannan can kuma abin yana da matsala sosai sosai, dan saboda akan gaskiya nan shi ka ya mulki kasan, dan saboda kasa ya dauke ta kamar tashi ta kanshi, wato kasar cikin aljihohi take.
Professor Bubena Maiwa, a kasar Jamhuriyar Niger, wannan bayani da shugaba Muhammadu Isuhu ya bayar, menene tasirinsa a tsarin demokradiyya a kasar?
Eh, to wannan inda ya yi hakan, wato za ya zamanto kamar kashi na farko da muka samu shugaban kasa wanda ya zamanto ba sai an hambarar da shi ba. Tun lokacin da muka samu ƴancin kanmu ba dai samu wani sauyi ba a ƙasarmu, muddin ba an biyo ba ta juyin mulki wanda sozawa ke yi, ba taɓa samun shi ba. Wato shi za ya shiga tarihi kenan, ta cewa da shi ne shugaba na farko wanda ba ma juyin mulki ba, ya zo ya yi wa'adin da aka bashi, ya cika lokacin da aka dokar ƙasa ta bashi, kuma ya huta kwanciyar hankali ya je ya zauna garinsu. Wannan mun san da in aka tsaya maka diba dukkan sauran shugabannin ƙasar bancin General Ali Shehu da shi kankan shi ne ya sabu shi, kuma wannan an san da babban muhawara ta ƙasa kamar ita ce ta mishi juyin mulki. To ina ganin shi in ya tsaya gaskiya za ya nuna wata hanya. To amma ka san shi kuma ɗan siyasa, wata rana abin da yake faɗi daban kuma abin da yake yi daban.
To
wannan yanzu sai dai mu yi roƙon Allah cewa da wannan magana da ya yi ya tsaya bisa gare ta, dan mun ganta ga canja shi ma haka ya faɗi farko, har su ma lokacin da suna mai adawa suka yarda da cewa da ayyuci zo ne za ya huta ya bari. To amma daga baya sai ya zo ya tazar, kan mutane suna nan suna ganin cewa ma wai to in dai kamar ba lahi to ya kama zan san lahi ya gusa a wannan zamanin, wato za ya shiga tarihi babba a cikin ƙasar Nijar.
Da yake kai in mutumin Jamhuriyar Nijar ne, me kuke ji a ƙasa, wa zai gaji shugaba Muhammadu Yusuf?
Eh, to wannan kuma alayhi salamu imam ka kawo wata magana can da ba. Yau in aka tsaya aka diba dai akwai jam'iyyoyin siyasa masu yawa, dimbin yawa a ƙasar Nijar, ina ganin sun hima ɗari. Wato in aka tsaya aka diba sai dai wanda Allah ya ba.
Kana gani zai iya barin ba jam'iyyarsa ce za ta saki mulki ba, tunda ita take mulki, kana gani ƴan hamayya za su iya kada ita?
Eh, to ga duka halamun da muke gani, da duka halamun muke gani ta cewa da tunda ƴan Niger kan suna zargin cewa tun zaben da aka mishi na farko ma ba cikin kama wani tasiri aka yi shi ba, wannan zaben na biyu kuma mutane sun gani kama nan ma an tabka magudi. To yanzu dai abinda muke shakku shi ne cewa ba mu san ƙarfin jam'iyyar tashi ba nasa na kanta.
Masu aro da wannan fashin bakin, Allah ya kawo ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako, sai kuma makon gaba da yadda za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar da madadin Suleimu Mai Barma da Farfesa Bubena Maiwa, malami a jami'ar Anta Diop da ke Dakar a ƙasar Senegal, da kuma masu haɗa mana sauti Kibahiro Diodone da kuma Solomon Abo, anan ne sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.